عليكم ورحمة الله وبركاته. ba tare da wata doguwar gabatarwa ba, ina so insha Allah zan yi mana tsokaci ko tunatarwa karkashin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi, haka nan al-Imam Tirmidhi, daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ake cewa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Abdurrahman dan Auf, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyamati udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti. Abdurrahman dan Auf yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace, duk matar da ta kiyaye salloli guda biyar wanda suke na farilla a kanta, sannan ta kiyaye azumin wata guda na Ramadana a shekara wanda yake wajibi a kanta, sannan ta kiyaye biyayyar aure a gidan mijinta, rana alkiyama za a ce mata, ki zaɓi ƙofar da kika ga dama cikin ƙofofin aljanna ki shiga. Wannan hadisi magana a taƙaice shi ne hadisi ne wanda ya tabbata, duk da yake akwai tattaunawa mai tsayi a kan isnadinsa wanda ba nan ne muhallinta ba, amma dai a taƙaice dai magana ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. To akan wannan hadisi za mu ja numfashi akan abubuwa kamar haka. Na farko, sahabin da ya ruwaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shine Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, daya daga cikin manya-manyan sahabbai na kurkusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yana daga cikin mutane guda goma din nan waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bishara a lokaci guda da cewa ya aljanna, sannan ya kasance attajiri mai wadata, dan kasuwa daga cikin mutanen Makka, wanda bayan da aka yi hijira aka koma Madina, mutanen Makka sun kwashe ma waɗannan sahabbai dukiyoyinsu kuma sun kore su daga gidajensu. Da aka yi koma Madina ya waye gari, ya zama ba shi komai a hannunsa. Aka haɗa shi ɗan uwantaka da wani cikin sahabbai mutanen garin Madina, wanda su mutanen Madina sun kasance mutane ne masu alkhairi ƙwarai da gaske, kamar yadda Allah ya ba da labarinsu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna gabatar da wani a kan kansu ko da kuwa suna ƙaunar wannan abu na dukiya ko gida ko rumfar kasuwa ko iyalansu na aure. Don haka ne suka kasance, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wani mutumin Makka ya ce ka buwa ne mutumin Madina, ya tafi da kai gidan shi, ka zama dan uwan shi, idan aka je gidan sai ya raba gidan biyu ya bashi rabi, sannan ya raba rumfar shi ta kasuwa ya bashi rabi, sannan ya tambaye shi a cikin matan aure da suke gidan wacce duk ya ga yana so, sai ya saka mai ita ta yi kidda shi kuma ya aure ta. Wannan irin mutunci da sanin ya kamata na mutanen Madina ba a taɓa ganin wasu mutane da irin shi. Abdurrahman dan Auf da aka haɗa shi da wani sahabi suka tafi, sahabin ya nemi ya mishi irin wannan alfarma, sai ya ce baya so, ce shi baya son komai daga cikin kuɗi ko rumfar kasuwa ko gida ko matan aure. Abin da yake so kawai shi ne a nuna mishi ina ne kasuwa. Aka nuna mishi kasuwa, ya tafi ya je fara sai da manja, ya ci gaba da kasuwanci na sai da manja har Allah subhanahu wataala ya sake bashi buɗi a cikin wannan kasuwanci. Sai dai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi da turare a jikin shi, wato alamar ya yi aure, ya san ya turare irin na angwaye da suke sawa a wancan zamani. Haka kuma ya ci gaba da zama cikin wannan wadata har Allah ya ɗauki rayuwarsa. an ba da labarin cewa ya bar dukiya mai tarin yawa wadda ko a wancan zamanin tana ɗaya daga cikin dukiya ababen kallo da ba da labari. Wannan sahabi Abdurrahman ɗan Auf shi ne ya ruwaito wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallatil mar'atu khamsa, idan mace ta kula da sallolinta guda biyar, daga ma kullun kina cikin kulawa da sallah a lokacin da kike halin da ya kamata ki sallah. Me ake nufi da tsara sallah ko kulawa da sallah? Wannan yana lazumtar da abubuwa da dama. Abu na farko shine yinta akan lokaci, yinta akan lokaci, domin a musulunci shari'ar sa ta alakanta ibadar sallah da lokaci. Da Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, lalle sallah ta kasance a wajen mu'minai wani wajibi ne wanda yake mawqutan, wanda aka kayyade shi da lokaci. Ki tabbatar cewa kowace sallah da zarar lokacinta yayi kin tashi ki. Wannan kuma yana nufin dole ne a san lokacin sallah, ta hanyar a san menene lokacin sallah asuba, fita al-fijr, lokacin sallah azhar, rana ta yi zawali daga tsakiya, lokacin la'asar, inuwa ta kai tsawon abinda take musaltawa, lokacin magriba, faduwar rana, lokacin isha, ƙuyar ragowar hasken rana, wato shafaqi kenan. Sannan kuma ya zama kina kiyaye da wannan a cikin ƙwaƙwalwarki. Kowace sallah da zaran kin yi ta, ya zama kina tunanin sallah ta gaba wacce za ta bijiro. Abu na farko kenan, kiyaye yin sallolin akan lokaci. Abu na biyu, yin sallah kamar yadda shari'a ta koyar a yi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yi. A cikin hadithin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku dinga yin sallah kamar yadda kuka ganni ina yi. Ku sai ki tsaya ki tambayi kanki, ko kina yin sallah kina kwatanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake yi, ta fuskar natsuwa, ta fuskar irin karatu da yake yi, ta fuskar irin zikirorin da yake yi, ta fuskar irin sauran abubuwan da yake a sallah na wajibobi da sunnoni da mustahabbai? Kina tsayawa ki sallah ki cikakkiya yadda ya kamata? Wannan shi ma abu ne da ya kamata lalle kowace musulma ta tsaya ta kalla don ta ci moriyar wannan hadisi. Abu na gaba shine dagewa akan yin sallah ko da yaushe. Ba wai ya zama sallah kina yin ta ne idan kin ga idan mutane, kamar a gidan biki ko a islamiyya ko a gidan ta'aziyya, yadda kar a gane ba kya yin sallah. A'a, ya zama kina yin ta a ko da yaushe. Hasali ma a matsayin ki na mace, yin sallar ki a cikin ɗakin ki a sa'ar da kowa baya ganin ki ma ya fi lala. Ya fi falala fiye da ki yi a gaban mutane, fiye da ki yi a cikin masallaci, an fi so ki dinga yi a ɗaki. Kin ga lazumin haka ya zama babu ma wanda yake ganin ki, Allah ne kawai yake ganin ki, shi da ya dace ki kuma ya daura. Wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin sallah ƙwarai da gaske, ta yadda wato babu yadda za a yi mutum ya kai labari ba da sallah. Shi yasa har sai da malamai suka yi maganganu waɗanda suke nuna cewa mutumin da ma baya yin sallah to kafiri. Wannan shi ne magana mafi shahara a wajen malamai, tun daga kan su Imam Ahmad ibn Hanbal har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa, abinsu Al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen da malam Al-Allama Abdullahi ibn Baz rahmatullahi alaihim, da wasu malamai da dama waɗanda suke ganin cewa da zaran mutum ya bar sallah yana iya fita daga musulunci. Wannan kenan dangane da muwazaba akan sallah. Sa'annan kuma abu na gaba shine mu gane cewa da aka ce salloli biyar, wannan baya nufin kuma karki wata sallah a'a yana fadan abu mafi karanci ne wanda idan aka same shi za a samu tsira amma idan kina so ki samu karin falala sai ki hada da nafilfili nafila wanda take ta wajibi ko kuma sunna muakkada irin nafilfili na as-sunanur rawatib da nafila irin rak'atul fajr da nafila irin mutiri da sallar duha da makamantansu dan haka ya kamata kowa ta tsaya ta sake yi wa kanta karatun tanusu daga me take kulawa da shi na waɗannan sallori sannan kuma menene abin da take karantawa a sallar tun daga kan addu'a ta buɗe sallar har zuwa addu'o'i da ake a cikin tahiyya da sauransu waɗanda kika iya sai ki ci gaba da yi ki godewa Allah akan su waɗanda kuma baki iya ba sai ki kokari ki iya ki haddace waɗannan addu'o'i ki ci gaba da karanta su a sallolinki da zikirori da kuma sauran abubuwan da yake sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasamat shahara kuma tayi azumin watanta kamar yadda muka sani azumin watan Ramadan shine rukuni na biyu a cikin rukunai na aiki a cikin shari'ar musulunci anan yace shahara ha maimakon Ramadana saboda abu ne sananne cewa mata mafi yawan su ba sa samu su cike azumin watan Ramadana a cikin watan saboda larura ta haila ko makamancin shi amma kuma ana bin su azumin wata domin shi shaharu shine kwana 29 ko 30 na wata ba dole sai ya zama daga farko zuwa ƙarshen wata ko daga tsakiyar wani wata zuwa wani wata to abinda yake nufi shine ki yi azumin da yawo kanki a watan Ramadan a sa'an da kike tsarki idan larura ta zo wanda aka sani ga ya mace sai ki aje azumi bayan sallah sai ki rama wannan azumi to shine samat shahara hakin kun ga kenan wanda take barin ramuwa azumi ta ki to wannan ba ta cikin wannan falalar shiga aljannata yana reto akan matsala ke wanda take azumi a watan Ramadana idan larura ta zo mata bayan sallah ta kiramawa tita jan kafa ta dinga ba kanta uzuri iri daban-daban wata har a shekara 3-4-5 ba ta raba azumi wata ma ta koma ga Allah ana binta azumin wasu watanni wata ta ba kanta fatawa ta ce ai ita ciyarwa za ta yi ba za ta iya ba saboda kaza ba shakka duk waɗannan dabarbaru ne da kuma sakaci ba shakka ƴan uwa masu albarka wannan dabarbaru ne waɗanda ba za su kai ki ga cin nasara da haka ina yi wa ƴan uwa iyaye mata da suke tattare anan musamman nasiha cewa ki tsoron Allah ki lissafa azumin da kika san ana bin ki biki ne kira mushi kuma wannan azumi farilla ne babu shakka shari'a ta yi sassaucin cewa wanda ba zai iya azumi ba ga hukuncin shi idan kina cikin irin hukuncin wannan da ba za ta iya azumi ba babu laifi ki yi abin da shari'a ta ce a yi a madadin azumi shine ciyarwa din amma ki tabbatar idan azumin ne akan ki to ko kin ciyar fa baki tsira ba kuma yin azumin shi yafi lada wa anta sumu khairul lakum ayi azumin shi yafi alkhairi shi yafi falala daga shi yasa anan sai bai ambaci Ramadan ba ya ambaci shaharu saboda shaharu shine kwanakin koda ba su daidai da sunan watan ba ina fata mun gane shi yasa wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yau matan shi alƙawarin ba zai shigo gidansu ba sai bayan kwana sai bayan wata guda da ya kwana 29 bai zo ba sai ya dawo su suke cewa me yasa ka tawo sai ce inna mashharu 29 ai shi wata kwana 29 ma'ana yana nufin kwanaki 29 suna bayar da sunan wata koda sun ratsa watanni guda biyu wasu kwanakin a wani wata wasu kwanakin kuma a wani wata dake biye da shi dan haka abinda ake so da ke ayyan uwa musulma zaran watan ramadana ya wuce sai ki kokari ki biya azumin da ke kanki a yanzu da muke magana muna watan safar ko na shekara ta 1442 amma na san da dama wasu mata da suka sha azumi a ramadan na shekarar ta gabata wanda akalla yau wata biyar ke wata kila basu rama ba ko kuma basu mai niyyar rama ba ba haka bane haka ne ba sai kin amsa ba kowa ce wa kanta amsa a cikin zuciyarta kuma in ta san bata biya ba to ta tuba wa Allah ta biya ta sauri ta biya kafin lokaci ya kure mata wannan ke kamar yadda na ambata wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin rama azumi akan kai da kuma yin cikakken azumin da ke kanki a sanda ya kamata ki kuma shi ma wannan bai nuni zuwa ga cewa idan kin yi azumin watan ramadan ba za ki sake yin wani azumi a shi ma yana ambatan wato alhaddul adna ne abu mafi karanci minimum standard na abinda zai iya sa mutum ya tsira da haka baya ga azumin watan ramadan shari'a tana jan hankali tana nuna kwadaitarwa zuwa ga ci gaba da yin azumunka wanda suke da falala tun daga kan sifi shawwal da azumin arafa da azumin tasu'a da ashura da azumin watan almuharram da azumi wadanda ake litinin ko alhamis da azumin ayyamul bayt da azumin fitar wata wanda yake a ƙarshen wata da kuma makamantansu amma dai kamar yadda na san ƴan uwa mata sun sani shine mata aure bai halasta ta yi azumin nafila idan mijinta yana gari sai ta nemi izinin sa idan zaki azumi mijinki yana tare da ke sai ki nemi izinin shi cewa mai gida ina so gobe litinin in ka bada dama zan yi azumin nafila dan ya bada dama shikenan siki dan yace a sai ki hakura azumin nafila mustahabi ne amma biyayya ga miji ita kuma wajibi ne Allah ya sa mu dace abu na uku sai yace wa hafidat farjaha kuma ta kiyaye al'auranta daga dukkanin abin da ya haramta kamar zina ko madugo ko makamantan abubuwan da suka haramta idan mace ta kiyaye wannan ta kiyaye abu muhimmi daga cikin ababen da za su sa ta tsira na alkiyama sannan kuma sai ya ce wa aqa'at zawjaha sannan kuma ta yi biyayya ga mijinta a bisa abinda shari'a ta ce a biyayya akai ba a yin biyayya ga wani mahaluki a bisa saba wa Allah mahalici a bisa abinda shari'a ta sani na al-ma'ruf na abinda yake ya dace da addini ya dace da mutunci ya dace da al'ada kamar dafa masa abinci kula da shi da sauran kula da danginsa ko iyalansa ko ƴaƴan shi ko dukiyarsa da makamantansu da yi masa hidindimu da kyautata mishi da yabawa abin da yana alkhairi da yin hakuri akan cutarwarsa da makamantan haka duk wannan yana cikin abin da yake nufi da ta'a to anan na san gize yana saka mummunan saka anan waje ba haka bane mabiyan mata ba sa fasa yin sallah ba sa fasa yin azumi suna tsare farjinsu daga zina da makamantansu amma zaka tarar wata ma malama ce a islamiyya amma kuma mijinta baya jin daɗin rayuwa ne ta tare da mijinta tana mishi wulakanci yana magana yana faɗa tana faɗi to ki ji wannan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi da Imam Abu Dawud wanda hadisi ne tabbatacce Bukhari ya fitar da asalin riwayar shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata mata cikin matan duniya wacce za ta cutar da mijinta face sai matan shi daga cikin hurul ain sun la'ance ta su ce Allah wadare da halinki yushaku ay yufariqaki wa yati ilayna mun kosa ma ya mutu ya rabu da ke ya tawo inda muke ma'ana za su dinga la'antar ki kuma suna miki fatan Allah ya sa mijinki ya mutu kaga wannan ba karamin mummunan yanayi ne kike sa kanki a ciki ba kuma mata aljannan nan mata ne tsarkakakku hurun maqsuratun fil khiyam lam yatbisunna insu qablahum wala jan wadanda ba su da zinubi ba su da komai na barna tsarkakakku ne katangagu ma'ana duk addu'an da suka yi kai tsaye Allah zai karba shi zaka ci ga gaba daya abubuwa sun lalace miki saboda wata mata ya aljanna ta tsine miki albarka kuma ke kika jawo kanki sannan a cikin wata riwaya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuba mar'atin duk wata mata wadda da aha ba'daha ko zawjuha ila firashi wadda mijinta yake raye ta zuwa ga makwancin sa fa'abat bi nafsiha alayhi take kai kanta wajen shi batat wal mala'ikatu tal'am zata kwana mala'iku suna tsine mata albarka duk matar da mijinta zai kira ta zuwa ga wannan kwanciyar sa ko ya umarci ta zo ta kwanta kusa da shi saboda tana fushi ko tana jin haushi ko tana jin girman kai ko isa ta ki zuwa ta biya masa bukatar sa ko ta kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan daren har gari ya waye mala'ikun Allah za su zo su tsine mata albarka kinga wannan shi ma wani matsayi ne mai hadari kwarai da gaske sannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin idi kamar da Ibn Abbas ya ruwaito haka Bilal ma a cikin hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama yau maza wa'azi sai kuma ya tsallaka ya tafi wurin mata ya je sake musu wa'azi na musamman yake ce da su ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku daukacin mata ku dinga yin sadaka yace fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar dan naga kun fi kowa yawa a wuta sai wata mata a cikin matan ta miƙe ta tambaya tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama me yasa mafi yawan mu za su shiga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace li anna kunna takfurna al-ashira wa takfurna وتكسرنا ماذا؟ اللعن saboda ku kuna butulce ma al-ashir abokin zama annan ma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi lafazin ashir yake amfani da lafazin az-zawj saboda ya fadada ma'anar wannan al-ashir din tabbas miji shine akan gaba amma yana iya kasancewa wanda ba miji yana iya kasancewa mahaifinki da kike zaune tare da shi a gidan shi shi ba baki a godewa abin da yake miki yana iya kasancewa danki da yake zaune da ke bayan kin tsufa yana kula da ke shi ba baki a yaba ma abin da yake miki yana iya kasancewa kaninki ko yayenki ko mijin aiki wanda yake kula da rayuwarki amma baki a yaba duk shi ba yana matsayin abokin zama kuma na san da yawa ƴan uwa mata za su yarda da ni nace duk iyayenmu mata suna yin wannan to duk wannan abin da kike yi kina yankawa kanki rasulin gidan mutan da shedar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya iyayen mata ku kasance masu godiya da yabawa idan an yi alheri ku kasance ko masu kauda kai da hakuri idan an gaza ba ai abin da kuke tsammani annabi ya ce musu ne anna kunna takfurna al-ashira kuna butulce ma abokin zaman yace wa takfurna al-la'na kuma kuna yawaita ashariya yawaita zagi daya ki zagi sirka ki zagi kishiya ki zagi kanwon miji duk kina ta zagi su da malamin islamiya ko baki kare shi ba kowa kika zo ra sai ki bace shi an zagi malamin islamiya an zagi mai anguwa an tsine wa binnan matar uba an zagi matar kanin miji duk an hada su an zage su ko kin ga shine takfurnal la'ana kuna yawaita zagi zagi da kuke ganin shi yawa masu albarka yana daga cikin abu mai saukin yi wanda kuma zai iya durmusa mutum cikin wuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana iya fadan kalma wadda ba ma ya tunaninta innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma ya'bahu biha mutum yake fadi kalma wadda ba ya ma tunaninta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta durmusa shi cikin wuta a cikin hadisin Bukhari da Muslim zagi yana ɗaya daga cikin wannan abubuwan saboda kalma ce kankanuwa kuma mai saukin faɗi musamman a bakin mu da ake ce ma Hausa Fulani ko kuma a nan yankin na Katsina ko a yankin nan na Katsina ana zuga Katsinawa akan cewa ashar baya musu wahala ba haka bane ni ban san ko da gaske bane
to wannan ashirin da kuke renawa kalma ce mummuna, kalma ce mummuna. Jama'a mu yi kokari mu kiyaye, ina fata mun fahimciwar mu. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta yi waɗannan abubuwan ranar alkiyama za a ce mata, za a buɗe mata kofofin aljanna duka guda takwas, sai a ce mata ta zaɓi wadda ta ga dama ta shiga. Kin ga ta samu wata daraja wacce ba kowa yake samu. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi, ranar alkiyama akwai kofa ta masu azumi, akwai kofa ta masu sadaka, akwai kofa ta masu kaza wajen shiga aljanna. Sai ya ce, aiko ba wani abu bane idan an kira mutum ta kofa daya, amma wanda za a ce mushi ya shiga ta kofar da ya ga dama fa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kana cikin su Abubakar. Wato ke ma yanzu in kika zama mai irin wannan sifofin, zaki iya shiga cikin sahun manyan mutane wanda za a ba su dama su shiga aljanna ta yadda suka gara. Ina fata mun gane wannan jama'a. To sai mu tsaya bima kan mu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowa ya tsaya wa kanshi karatu ta tanazu, shin da meye kike yi a cikin waɗannan abubuwan yadda ya kamata, wanne ne kuma wanda aka gaza ko ba a yin shi yadda ya kamata. Babu shakka amfanin mutum ya ji wa'azi kenan, sai ya gyara kuskuren da yake, ya gode wa Allah akan abin da yake na alkhairi. Shi za aka ce manzo Allah sai ya sanar da zikir, wa zikir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min. Kai musu wa'azi, ka tunatar da su, lalle shi tunatarwa yana amfanar da mu'minai. Idan kika ga ana yin wa'azi, kina ji, kina gyarawa, kina fahimtar kurakurenki ko gazawaki, kina kokarinki improving, ki fi haka, wannan alama ce daga cikin alamun imani. Idan kuwa kika ga ana yin wa'azi, in an gama sai kike kada hijabi kike tashi kike to Allah dai ya sa mu dace, Allah dai ya gafarta mana, ai Allah gafurin ne, ba za ki gyara ba ko? To kuma Allah da ya ce shi gafurin ne kuma kuma ya ce shi kuma yana yin azaba ko? Shi ne mai azaba kuma ga wanda suka yi ne. Yana da gafara kuma yana kama wanda suka yi laifi da laifinsu. Kuma ya ba ki hankali da tunani, ya ba ki damar da za ki gane gaskiya. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ya shirya da ki akan hanya mai dinciya, ki zama mai godewa Allah ko ki zama mai mutuncewa. Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon zakata kuma yana kallon ayyuka, ya san abin da muke aikata. Ina fata muna fahimtar wannan. Don haka a ƙarƙashin wannan hadisi, ƴan uwa masu albarka, nake cewa ina wa kaina da sauran ƴan uwa da suke halarci a nan, musamman ku iyayenmu mata, nasiha akan cewa mu tsoron Allah, mu gyara ayyukanmu, mu gyara sallanmu, mu kula da azuminmu, mu kula da biyayyar aure, da kuma zaman lafiya da makwabtanmu da 'yan uwanmu da iyalanmu. Ina muku wannan nasiha nake cewa zan saurara a nan saboda yanayin lokaci. Da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da faɗa wanda ya kasance ni ne. Abin da ya zama kuskure ne ko gazawa ko mantuwa, ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mini da ni da ku gabaki ɗaya. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Kuma ina godiya ƙwarai ga waɗannan malamai, waɗannan fuskoki masu albarka waɗanda suka bani dama dan haɗuwa da fuskokinku, tun daga kan shi ɗan uwa Malam Abubakar Hamza da Malam Salim Usman da kuma Malam Abdulsalam da sauran 'yan uwa wanda suka taimaka wasu da ƙoƙarinsu aka samu wannan yanayi. Ina fata Allah ubangiji ya saka wa dukkaninmu gabaki ɗaya da alkhairi da kuma gafarta zunubanmu. Allah kuma ya haɗa fuskokinmu cikin ni'imarsa ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin cetonsa, a cikin aljannan ni'ima, kuma yadda ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka. A nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka mu wannan da alkhairi da wannan fadakarwa da kuma nasihantarwa da ya zama cewa ya gabatar mana. Kamar yadda muka faɗi, akwai tambayoyi da za mu amsa amma su zamo a rubuce saboda lokaci ba za yi bayu a ce mun amsa tambayoyin da ya zama cewa za a yi bane kai tsaye. Ga daya ta rubuto su tambayoyi nan guda uku wanda a zuwa yanzu insha Allah za mu gabatar da malamin da su sai ya zama cewa an ba mu amsar su. A tambayar farko tana magana dangane cewa dangane da ramuwar azumi da aka yi, wasu na takaituwa da kuma dogaro da hadisin na Nana Aisha da ke cewa ba ta ramuwar azumi har sai dab da wani maimaituwan wani azumin na gaba. Ko shin mata na iya suma zamo cewa sun kwaikwayi irin wannan nabiya ta Nana Aisha akan haka?
Alhamdulillah, wannan hadisi na Nana Aisha gaskiya ne, yana cikin sahih na Imam Bukhari kuma haka ta ce. Sai dai wannan ba dalili ba ne a kan jinkirta ramuwar azumi. Tana ba da labarin kanta ne, ta yi wani uzuri ya tare ta karɓaɓɓe a shari'a. Ke ma kina da uzuri karɓaɓɓe a shari'a shi kenan. Alal misali, Aisha radiyallahu anha ta kasance tana yawan tafiye-tafiye tare da mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a wancan zamani nasu, a wannan yanki na Larabawa, akwai kuncin wahala wanda bai tafiya ba zai yi azumi ba. Sahara ce, ga kuma ba motoci ba ne, dawakai ne da raƙuma, ga zafin rana, ga zafin sahara, da haka ba za ta iya yin azumi ana tafiya ba. Ta yiwu, wannan shi ne dalili. Ta yiwu kuma irin hidima da take da shi wannan mijina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ana zaman gida kullum tana nan nan da shi, hala shi ya hana ta. To ke ma kira da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a za ki yi haka. Amma dai abin da ake so shi ne badiru bil a'mal, ai gaggawa, ai sauri a aikata ayyukan alkhairi kafin lokaci ya ƙure. Wannan shi ne asali, ba na taɗin can ba. Ina fata mun gane, wallahu a'lam.
Na'am, tambaya ta biyu tana cewa dangane da azumtan wasu kwanaki da malam ya yi bayani, mace ta kasance tana azumtan wasu kwanaki wanda mijinta ya riga ya santa da waɗannan kwanakin. Shin duk sanda kwanakin ya zo sai ta ƙara tambayan shi, ko ko sanayyar da yake da ita ya riga ya wadatar?
Idan miji ya riga ya san kina yin wasu azumi da kika saba, wannan sanin da ya wadatar ba wani abu ne ari, wani abu ya bujiro wanda ta yi zai sa ya buƙaci hakan. Alal misali, dama kullum yana tafiye-tafiye ya san kina azumi, kullum yana fita ya je ofis, wurin da kuma wata rana sai bai je ofis kuma ranar azumi ne, sai yi a ranar bai so ke azumi, yana so ki zauna ku tafi rai. Kin ga wataƙila wannan ranar ta buƙaci ki maimaita neman izini, ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma sanda kina da miji misali yana fama da wata lura ta rashin lafiya, ki kuma ke ce bin jinyar sa, a wannan lokacin kin ga da wuya ki iya samun wannan halin. Da haka dai a al-muhim, asalin uzurin da izinin da ya baki tun farko ya wadatar, inda ba wani abu da ya bujiro a kai ba, wallahu a'lam.
Na, take cewa dangane da tsinuwa da mala'iku ke yi ma macen da ta ƙaurace wa mijinta, sai zamo cewa ita ta ƙaurace mai ne sakamakon wani gazawa da shi ma yake yi kan haƙoƙin Allah, ko shin ta ci wannan tsinuwar har wayo?
To, idan miji yana gazawa a cikin wasu haƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala, wannan laifin Allah yake yi ma baki yake yi ma, kuma ba a gyara laifi da wani laifi. Laifin da yake guda ya shafe ki muƙaddara haƙoƙin Allah wanda Allah ya ce ya baki na abinci da sutura da sauransu, sai ya gaza akan wannan haƙoƙin. Idan kika ƙi masa biyayya akan nashi haƙƙin, ke da shi yanzu kun yi tarayya a cikin zunubi ke. Da haka sai ki bashi da Allah, Allah yana sanar da abin da yake maki abin da yake kai. Wannan shi ne umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duk wanda yake kamashin wani, cewa ka ba da haƙƙin wanda ke kanka, kar ka ha'inci wanda ya ince ka. Wanda ya amince da kai ka biya mishi amanarsa, wanda ya ha'ince ka kada ka mishi irin ha'incin da ya maka.
Na, tambaya ta kusa da ƙarshe tana cewa ne gidansu na kusa da inda masallaci yake, kuma suna jin karatun liman idan ana sallah. Shin za su iya bin sallan jami'i a gida da sallan da liman ke yi a masallaci? In hakan ya yi ana cikin sallan sai janareto ya ɗauke, yaya za su ƙara su sallah?
To, asalin wanda yake so ya bi jami'in sallah kamata ya fito ya bi masallaci. zama yana cikin masallacin ko kuma yana haraban masallacin inda sahu ya kawo
mace
mace wanda za ta rubu masalla ita ba abin da ke kanta ke Aisha radiyallahu anha ta kasance tana bin salla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ɗakin ta yana haɗe da masallacin ba wani gida dake kusa da masallacin ba gana bambanci ba wani gida dake makwabtan masallaci wanda loudspeaker take kai ƙaran amsa kuwar kabar barin daka idan zaki sallaki a gida ki lahiya launi in kuma zaki je ki ga masallaci ya halasta amma ki hada yin salla a gida da kuma bulli man dake masallaci kin ga wannan wani sabon babi da kika kin yi kin kulla aure tsakankanin abu guda biyu ko dai yin salla a gida ake bance ko kuma zuwa masallaci sai kin kika hada kina daga masallaci amin kina daga gida kuma kina bin masallaci dan haka shi ya kawo problem na gaba cewa to ma ka dauke wuta fa ko generator ya daina tsara ko ya daina mutu to ka dauka hakan tafa a kaddara kin budin hakan tafa kin ga kin saka kanki a cikin wani sarkakiya amma ya zaki ki fita idan zaki fita shikenan sai ki cigaba da sallaki daga inda liman ya kuce miki daga inda ya kuce miki nan sai ki cigaba da abin da yake wajibi a kanki ma'ana ana zaman tayya ne na sallar isha tayyar farko sai aka samu wannan larura sai ki gama tayyar ki sai ki miƙe ki cigaba da raka'a ta uku da ta huɗu idan haka ta faru amma dai hakan ba shine asalin abin da ya kamata amma ba in kike sallar ba a ce ba kai ba ban ce sallar ki ba ce amma dai ba shine asalin abin da ya kamata ba wallahu a'lam
na'am wannan tambayar ta ƙarshe ta cewa akwai cikin jos na danyi kafin kawo ta ƙarshen malam ya yi magana dangane da azumin fitar wata ko yaya bayanin azumin yake
daga cikin abin nan azumuka wanda suke na nafila da azumin da ake cin shi azumin fitar wata shi ne ƙarshen watan musulunci rana ta ƙarshe ko ranaku na biyu na ƙarshen wata misali a ce idan wata ya zo ƙarshe 28 da 9 ko da 9 da 30 yana daga cikin mustahabi yin azumi a wannan kwanakin hadisi ne tabbatacce akan haka yana cikin sunan da Imam At-Tirmidhi insha
Allah na wannan ke cewa tana yin sallar farilla kuma tana buƙatuwa zuwa ga yin addu'o'i a cikin sallar farilla amma sai dai bata iya larabci ba ko shin za ta iya yi da wani yaran
sallah ibada ce wacce take da tsarin ta sananne wanda shari'a da ta kawo ta ta tsara ta dalla dalla tunda yake wasu malamai suna ba da fatuwa akan halascin yin addu'o'i a sallah da yaren da ba larabci ba kamar Hausa ko Fulanci ko duk yaren da kike ji sakai da Allah wannan fatawa ce mai rauni abinda ya kamata shi ne ki nemi cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ki duba wadda ta dace da bukatunki sai ki dinga yi din hadda ce take dinga abin da ke faruwa shine galibi muna so sai mun ji an ambaci bukatun mu keke da keke a cikin addu'a ko to wannan shine kuskure in kika roki Allah alkhairul duniya kika roke shi tsira a lahira kika roke shi ya baki lafiya to wannan kuma duk akwai waɗannan addu'o'in a cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jawami'ul kaif gundarin zance ba sai kin ji an kira sunanki ko sunan mijinki da kike so Allah ya jiye miki da kanshi ba fa sai kin ji haka ko kun gani ki ce ki karanta addu'a da kawai to da magana alkhairai da albarkar rayuwa to Allah zai jiye miki duka wannan addu'o'i in kuma kina so sai ki yi wannan addu'a keke da keke da ba laifi idan kika gama sallah kika gama komai sai ki nafila ki salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ki saki jiki ki yi addu'a yadda kike so nan abu da take ki faɗi duk abin da kike so kada ki kwange karki rage kuma amma a cikin sallah gaskiya saboda Allah ni na ku gamsuwa da a tsaya iya abin da ya tabbata a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku babu wata bukata ta alkhairi da mutum yake nema a duniyar nan ko a ranar gobe kiyama face sai ya tarar da wata addu'a cikin addu'o'in sun dace da wannan bukata kuma wannan addu'o'in suna nan available da ake samu kusan dukkaninsu a cikin littattafai irin sifatus salah sha Sheikh Al-Albani ko Hisnul Muslim ko Adhkar Nawawi ko Kalimu Tayyib ko Wadilu Sayyid na Ibn Al-Qayyim da makamantansu dukkan addu'o'in nan akwai su kuma available kowa na iya samu sai ki karanta ki haddace ki dinga yi kuma addu'o'i ne gajejjeru satara 1 da rabi satara 2 ba sa wuce haka idan mutum ya fahimci wannan ina ga zai mishi saukin gane yadda ya kamata ya mu'amalanci wannan yanayi wallahu ta'ala a
insha Allah jazakumullahu khairan kamar yadda muka fage akwai dan uwa malam Salim wanda zamu dan bashi ɗan mintuna kaɗan da sauran mu minti 10 na lokacin tashin nami yayi zamu bai wa malam koda minti 5 ne ya zamo cewa ɗan sanya albarka da kuma kila ɗan takaitacciyar ta'aliki bisa ga abin da malam ya zamo cewa ya gabatar na jazakumullahu khairan.
Wata mama malama ce bina kuma da malama ce amma aka zo kuma aka yi wani abu zai kai tsammani ina karatu ne shi amfanin karatu aiki ne shi idan mutum zai tara karatu yayi ta karatu yayi ta karatu ba aiki shi ba shi da wani kuma karatu zai zama sanadiyar halaka ga san Allah ya kare mu kuma da malami ya kudi abu biyu ne sai so in kara tana wani wanda malami ya riga ya yi abu na farko shine mutunci da malami ya magana a duk da farko da ya fara bayani yayi magana a Isa Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa da damun mata abinda zai kai su ta shine kafin ciwo a cikin zama kuma ya shafi mutum ya shafi mutane da wanda ba kuma shi wani abinda nake cewa a rashi idan har ba za ki gode wa mijinki ba na aure ba za ki gode wa mutane da Allah ya haɗa ki mu'amala da su ba to Allah ma ba za ki gode shi ba sai ku ba ka bane haka nake ya kamata ya gaya ma wani duk mutumin da ba shi da godiya Allah ma ba zai gode shi dan in ki kalli gundaran kanki halittar da Allah ya miki kalli hanci ki misali sai ki ce an cire hanci ki a canja mashi wuce idan za ka kai misali ko mutum ya kalli bakin sa ni'imomin Allah suna da yawa mijin ki da Allah ya baki yanzu na aure shi ma ni'imar Allah ne a kanki akwai wata baiwar Allah ta fi ki zafi ki komai amma ita Allah bai bata damar yin auren ba ba ko dan kin bi tawaye bane misali ko idan cewa inda ku duniya wallahi na to suwa ba sa ki ruwa su ki kinga shi a matsayin ni'ima ne suki da Allah ya baki na aure shi ne shugaban kasar ki shi ne gwamnati shi Allah ya san me sai ya dake shi sai ka sai ai hakuri da rayuwa rayuwar gaba daya in kwanaki ne za a yi za ka hakuri insha Allah za a ci riba ko amma kin saba da miji ki da Allah ya shiga sai faɗa a jinni ki tana da tare da wani da yin zaki na aure kuma mu'amala ki yau da sunan Allah ko za ka yi an saba shi za a gani da bakin ciki da baci ne wanda ko baci ne ne har abada da kula abin da nake fata shine ita rayuwar duniya tana da sauki shekara 60 ko 70 kuma da nan sun sun da bada amma shekara 60 ko 70 kana iya kila ta bakin miji amma shi lahira ita ce abinci idan so tsaye kai ki lahira Allah ya sauka so tsaye kai ki lahira kina mai mutuncewa abokan zama kamar yadda malam ya fadi wanda miji ya shiga ciki to ya zama da Allah ya kariya wanda zai faru da mai dadi bane ita ma nan ku sai Allah ya gafarta mishi yake faɗi cewa ba wai mutuwa ba ce yake ji mutu ba abinda zai biyo bayan mutuwa shi abin da shi hankali idan mutum ya samu alkhairi Allah ya sada mu da alkhairi ka da wani ke ne cikin alkhairi har gaba da abada idan ka gaba da ɓaci rai da baƙin ciki ka shiga ɓaci rai da baƙin ciki kenan har gaba da abada. Duk wannan abin da malamin ya faɗa ya riga ya zama hujja ne, ko zama hujja gare mu ko zama hujja a kanmu. Allah ya sa ya zama hujjar tsira gare mu gaba ga Allah gobe kiyama, Allah ya sa da kiyama. Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya. Kamar yadda na ce ba abin da zan faɗi malamin ya yi magana, in dinga ba ku labari zan zo in mutar da ku abin da malamin ya faɗa. Wannan majalisi Allah ya sa mashi albarka. Wanda muke ji na karatu Allah ya sa karatu ya zama aiki. Allah ya sa karatun da muke yi ya zama mun sa shi cikin aiki mun tabbaka shi kuma ya zama sanadiyar samun nasara a mu biya ba. Barakallahu lana insha Allah ya yi tani. A cikin wannan video kai tun sani zuwa a cikin
da. So, jazakumullahu khairan. A sanarwa ne ko zamu bayar da izinin Allah guda biyu sai da mu cewa wannan ya zama da abin da mu kulle shi. Kamar yadda muka ambata a wancan makonni guda biyu da suka wuce akan akwai taro na iyayen yara wanda za a yi insha Allah ranar Lahadi wato Jibi kenan insha Allah, wanda ‘ya’yansu aka musu daura kuma ya zamo cewa bayan sallah an ci gaba dauran ana neman iyayensu da su zo ranar Lahadi akwai taro da za a yi ta musamman da kuma shirye-shirye da buri da ake da shi na fara makaranta na nursery da primary a ƙarƙashin wannan majalisi namu, wanda ya zamo cewa in Allah ya so yarda mun yi alƙawari cewa da zaran an buɗe makarantun za mu tattauna mu gabatar da waɗanda ‘ya’yan suka yi dauran da waɗanda suke da tambayoyi game da makarantar sai ya zamo cewa sun halarto taron da za a yi ranar Lahadi ƙarfe 10 insha Allah a wannan wata. Sannan ɗalibai da muke karatu da su mata a ranakun Asabar da Lahadi su ma akwai karatun nasu gobe Asabar kamar yadda aka saba ƙarfe 9, wanda suka ji sai ya zamo cewa sanar da wadda su ba. Muna sa rai da fatan in Allah ya so yarda wannan ya zamo ba na farko ba kuma ba na ƙarshe ba zuwan da malam zai mana wannan gari, wanda in aka samu dama a ce za a zo a yi daura wa ɗalibai maza da mata kamar yadda muka yi a wancan lokaci a samu a ware wasu kwanuka wa ɗalibai mata wanda ya zamo cewa ana musu karatu a cikin aji ba karatu irin wannan na speaker na wa'azi uku na wayarwa da juna da kai da tunatarwa ba, sai ya zamo a samu littafai wanda za mu fa'idanta ya zamo cewa mun amfana sama da wanda ya zamo cewa an yi a yau. Muna masu roƙon Allah Madaukakin Sarki da ya sanya wa malam albarka a rayuwa da shi da zuri'arsa da kuma iyalansa gaba ɗaya. Abinda Allah ya sanar da malam na ilimi Allah ya amfanar da shi ilimin, abinda ya bashi na ilimi Allah ya sa ya zama cewa ilimi ne wanda zai ci gajiyarsa a duniyarsa da kuma lahirarsa. Mu kuma abinda ya karantar da mu muka fa'idanta a yanzu Allah ya amfanar da mu aiki da abinda ya zama cewa ya sanar da mu. ‘Yan uwa da suka bada gudunmuwa a wajen ganin cewa malam ya so wannan waje da kuma karatu da malam zai yi wa maza anjima, iyaye mata ya zamo cewa kun sanar da mazajenku da kuma ‘ya’yanku na su halarci wannan karatu da malam zai yi a masallacin tanki in Allah ya so yarda bayan sallar isha’i. Na da yaƙini lallai ba za mu gaza amfanuwa da kaɗan daga cikin ilimomi da malam zai gabatar ba a wajen. Allah mun suke sanya mana albarka gaba ɗaya, ya albarkace mu, ya albarkaci zuri'armu da ‘ya’yanmu, ya tsare mana imaninmu, ya kare mu daga duk wani fitina da sharri da wani ka iya nufatan mu da shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير الغضبان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.